Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana wannan karan muna mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jan ragamar shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji fashin baki kan aikin jarida biyo bayan rufe ofisoshin jaridar Daily Trust da jami'an sojojin Najeriya suka yi. Sai kuma shirin da rashin tayi da Mahmud Ibrahim Kuri ke gabatarwa. Muna kuma dauke da muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridun Najeriya karshen mako. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a da cikakken labaran duniya mai karatu Baba Yakubu Makeri. A yau Litinin an shiga wani sabon mako amma dubban ma'aikatan gwamnatin tarayya Amurka za su zauna gida a Latinas saboda rufe gwamnati. Wasu dubban ɗaruruwan ma'aikatan za su je aiki ne amma kuma ba za su samu biya ba. Shugaba Donald Trump ya faɗa a jiya Lahadi cewa rashin samun biya ya jefa ma'aikata cikin kunci, amma ya faɗa wa ma'aikatan tarayyan da su yi damara saboda ba zai ja da baya ba akan buƙatarsa na dala biliyan 5 na gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico domin daƙile ƙwararren bakin haure da ba su da izinin shiga ƙasar. Yan majalisun tarayya na Democrat sun ki tabbatar da kuɗin gina katanga a cikin kasafin kuɗin gwamnati, lamarin da ya kai ga rufe wani ɓangaren gwamnatin. Kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi ta ce ba za su amince da buƙatarsa ba, ta ce ba za mu kuma gina katangar ba. Shiko Trump yana tsaye kan bakansa kuma ya ce zai ci gaba da rufe gwamnati har sai 'yan Democrat sun sauya tunaninsu. Dakarun Amurka sun tabbatar da farmaki ta sama da Amurka ta kai a makon da ya gabata ya kashe mutum ɗaya a cikin mutane da ake zargin su da shirya wani kai harin bam akan jirgin ruwan sojin Amurka USS Cole, harin da ya halaka ma'aikatan jirgin ruwan 17 a shekarar 2000. Zaratan sojojinmu sun tabbatar da adalci akan jarumanmu da suka rasa rayukansu wasu kuma suka jikata a cikin hari da matsorata suka kai akan jirgin ruwa na USS Cole. Mun kashe shugaban maharan Jamal Al-Badawi, inji shugaban Amurka Donald Trump a cikin wani sakon Twitter da ya fitar a jiya Lahadi. Trump ya kara da cewa Amurka za ta ci gaba da farautar 'yan kungiyar Al-Qaeda. Ya ce ba za mu ja da baya ba a yaƙi da muke yi da masu tsaurin ra'ayin Islama. Jami'an sojin Amurka sun ce farmaki ta sama da Amurka ta kai a yankin Maghrib a ƙasar Yemen a ranar Talata ya auna Al-Badawi, ɗaya daga cikin 'yan kungiyar Al-Qaeda guda 6 wanda aka tabbatar da laifin kai harin bam a kansu, kuma suna cikin jere 'yan ta'adda da hukumar FBI take tsananin neman su. 'Yan sanda sun yi amfani da barkonun tsohuwa akan masu zanga-zanga a babban birnin kasar Sudan a jiya Lahadi, yayin da zanga-zangar kiran shugaba Umar al-Bashir ya sauka daga mulki take shiga mako na uku. Masu zanga-zangar dai sun taru a birnin Khartoum a jiya Lahadi, suna sauraren kungiyar kwararrun ma'aikata a Sudan, kungiyar da ta hada da likitoci, malaman makaranta, injiniyoyi da suka ayyana yajin aiki da kuma zanga-zanga to a cikin watan da ya gabata. 'Yan sandan sun maida martani ne akan masu zanga-zangan da barkonun tsohuwa domin su tarwatsa su. Wasu hotunan bidiyo da aka dora akan yanar gizo sun nuna masu fafutukar ƙin jinin gwamnati suna nuna wa mutane hanya su arce akan manyan hanyoyi domin kaucewa hayaki mai sa hawaye. Gwamnatin Sudan ta ce mutane 19 ne aka kashe, ciki har da jami'an tsaro guda 2 tun lokacin da aka fara wannan zanga-zangar a birnin Atbara da ke arewa maso gabashin ƙasar a ranar 19 ga watan Disamba. Ita kuwa kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce mutane 37 ne aka kashe a cikin masu zanga-zangar. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilan Amurka da China a tattaunawar kasuwanci suna ganawa a yau Litinin a Beijing a wani yunkuri da manyan kasashe mafi karfin tattalin arziki a duniya suke yi na magance matsalar rikicin haraji tsakaninsu. Kwanaki 2 da suka wuce ne aka fara ganawar kuma bangarorin biyu sun kyautar zaton cin manasara. shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a makon da ya wuce. Ya ce yana tunani za su cimma yarjejeniya da China, yayin da mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen China Lu Kan ke cewa za a samu tattaunawa mai ma'ana kuma mai amfani. A bare dai shugaba Trump ya dora haraji akan kayayyakin China kashi 25 cikin 100 wanda ya kai dala biliyan 250. Wannan matakin ya sa ita ma China ta mayar da martani da karin haraji akan kayayyakin Amurka na dala biliyan 110.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Dramikiyar da jami'an sojojin Najeriya suka yi a waɗansu ofisoshin jaridar Daily Trust yana ci gaba da ɗaukar hankalin al'umma duk da cewa fadar shugaban ƙasa ta ba da umarnin janye dakarun. A cikin hirama da Mr. Obadiah Tohomdeb, fitaccen ɗan jarida kuma tsohon babban jami'in hulɗa da jama'a na Babban Bankin Duniya, wanda kuma ya riƙe muƙaman sakatare mai cikakken iko na ƙungiyar kafofin sadarwa na rediyo da talabijin a Najeriya, BON, ya shawarci 'yan jarida su gudanar da ayyukansu bisa sharuɗan aikin. Ga abin da yake cewa,
akwai 'yancin yin aikin jarida a Najeriya, amma akwai waɗansu lokacin wanda muna iya samun irin waɗannan hirgizai kamar yadda kika faɗa. Ni ban karanta komai akan ba a wannan lokaci, amma kin sani cewa aikin jarida din ma da kansa waɗansu ma da kansu ma mu ce kamar wanda suna aiki a television ko radio ko even newspaper na su company na gwamnati, su ma da kansu ma suna wani lokaci ba su iya fada abubuwa daidai ba, domin mene suna yin abin da ana fada a Turance, self censorship, don suna tsoron abin da suke so su za su fada akan ko gwamna ko shugaban kasa wanda ya zama cewa su ne suna biyan su. So wani lokaci wannan yana zuwa daga su 'yan jarida din. Wani lokaci kuma gaskiya za a iya faɗa musu cewa ai bai kamata, kin sani cewa an ce wai wanda yana biyan ka ne to
shine zai ga abin da zaka yi,
yawa zai faɗa maka abin da ya kamata ka yi. Irin waɗannan abubuwa din suna iya faruwa, amma na sani cewa a Najeriya dai abin bai yi muni sosai ba. Amma kamar wanda kika faɗa a na maganan na Daily Trust ɗinnan dai, in dai wannan maganan gaskiya ne, ni ina gani kamar ya kamata a yi tunani sosai a kan, kuma sojoji masu su yi tunani a kan, domin wannan zai iya kawo masu irin abubuwa kamar yadda an fara fada kenan, duniya duka za su fara fada cewa ai ga abin da sojojin Najeriya suke yi. Ni ban taba jin sojoji sun yi irin wannan abin ba. Yawwa, amma kar su fara. Yawwa.
To kana ganin akwai
ni shawara na kenan, kar su fara irin waɗannan abubuwa din. Ko gwamnati ma da kansu ya kamata su ba da yanci ma 'yan jarida su yi aikin su sosai.
Kana gani akwai lokacin da 'yan jarida sukan wuce gona da iri har su samu kansa a cikin wani halin makamancin haka?
Wani lokaci yana faruwa kamar yadda na faɗa miki, in 'yan jarida ya sani cewa abin da yana faɗa din akwai rashin gaskiya a ciki, to kin gan irin waɗannan abubuwa din ni ma shawara ne zan ba su cewa in mutum zai yi aikin shi ya yi aikin shi tsakanin shi da Allah wanda an riga an bashi wannan, domin aikin jama'a musamman aikin jarida, domin mutane su sani cewa ga gaskiya ya kamata mutane su ji gaskiya a wurin dan jarida ne.
Mr. Obadiah Tohomdeb, fitaccen dan jarida kuma tsohon babban jami'in hulɗa da jama'a na Babban Bankin Duniya. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Nakupende malaika, malaika, nakupende malaika, nami nifanyeye, itwa na mwenzio, nashindwa la malise na we, nimekuwa wa malaika. Shinwala mali sena we
Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masarare assalamu alaikum. Har yanzu muna kan tagwayen batutuwan nan, wato siyasa da kuma tattalin arziki, da kuma yadda ake amfani da su wajen cimma muradin haɓaka rayuwar tattalin arzikin al'umma a ƙasashe da nahiyoyin duniya baki ɗaya. Sunana Mahmud Ibrahim Kwali, ɗauke da ragamar shiri. Madalla, masu rare a shirin darshin tayi na makon jiya, kun ji fashin baki kan kasashen da suka yi amfani da ilimin kimiyyar siyasa domin cimma muradin ci gaban tattalin arzikinsu. Kuma mun fara kawo muku abinda masana ke cewa game da hanyoyin fita daga kalubalen tattalin arziki da Najeriya da kuma lardin Arewa ke fuskanta a yanzu. To amma kafin mu ci gaba a yau, bari mu yi waiwayan wani bangare na tsokacin guda cikin bakinmu.
A siyasar tattalin arzikin ƙasa shine yaya shugabanni za su dawo da wannan martaba ta baya, su girmama sana'o'inmu, su girmama iliminmu, su haɓaka shi ta hanyar haɗin kan masana, haɗin kan shugabanni, wanda malam yake kira elite consensus.
Haka fa. Masarare, yau ma muna tare da Malam Kabir Sa'idu Sufi, ƙwararre a fannin nazarin kimiyyar siyasar tattalin arziki, wato political economy, kuma mai koyar da wannan fanni a kwalejin share fagen shiga jami'a ta Kano. Sai kuma Dr. Lawan Habibu Yahaya, masanin tattalin arziki kuma malami a sashen nazarin banki da hada-hadar kuɗaɗe a kwalejin fasaha ta jihar Kano. Kamar yadda masu kula da al'amura, ƙwararru da kuma sauran masu sharhi a fannoni daban-daban suka sha faɗi, kuma ake gani a fili ƙarara, durƙushewar masana'antu da taɓarɓarewar hakokin noma kana da lalacewar lamuran ilimi na daga cikin manyan abubuwa da suka haddasa tsananin talauci da fatara da rashin aikin yi da kuma barazanar tsaro a Najeriya, musamman lardin Arewa. Wannan yanayi da ya saba da yadda al'amura suke a shekarun baya. To ko me ya sababa wannan hali da mazauna lardin Arewa suka samu kansu? Malam Kabiru Sa'idu Sufi ya yi fashin baki a wannan gaba.
Wato sai in ga kamar cewa rashin shugabanci ne ya sababa wannan. A baya, wato mutane muna da shugabanni kuma muna girmama shugabanci, kuma a baya wato akwai waɗanda za su zauna har su damu da abin da ya damu al'umma. Amma a halin yanzu babu shugabanci, kuma babu waɗanda suka aikin sa kai na duba abin da ya damu al'umma. Elite consensus ɗin ai mun same shi a baya. Malam Aminu Kano yana malamin makaranta a Maruta Lardin Sokoto a wancan lokacin. Daga nan Kano aka zauna, aka tattauna, aka ga cewa yana da duk abubuwan da ya kamata a dauko shi a bashi aka je aka ce masa ya bar malanta ya dawo yace a ai ya ci bashi na sayan basukur da waye aka zo aka zauna aka tattauna aka ga aje a biya masa ai kaza a dawo da shi ai elite consensus ne a wannan lokacin kuma shugabanci ne da kuma waɗanda suka damu da al'umma a halin yanzu ba shugabancin ba girmama shugabancin ba kuma manyan da suka damu da al'umma da za su zauna su yi mana wannan tsarin so da haka mun bar shi a baya ne ai a baya aka yi tsarin su dalar ya dadin su noman su waye da ilimin da sauransu kafin a kwace me ya faru aka rasa bayan an rasa waye taba zama ya zauna yayi tunani ko ya damu akan an rasa so da haka mun rasa shugabanci mun rasa waɗanda suka damu a al'umma waɗanda za su zauna su samu mana mafita din bayan jamhuriya ta daya muka rasa yawa za mu sa a gaba a ce yau wannan shine shugaban yanki kaza wanda in ya fada kowa zai ji a yanzu muna da irin waɗannan a arewa ba mu da su ba mu da waɗanda kuma suke zama su yi wa arewa shiri su duba me muka rasa me a arewa tsari da zai fitar da ita daga cikin abin halin da suke ciki kowa a halin yanzu a arewa bai fi karfin zagi ba bai fi karfin cin mutunci ba saboda haka masu mutunci sun janye sun koma gefe ba shugabanci ba girmama shugabanci ba tsari babu kuma waɗanda za su fita su nuna cewa sun dauki gabaran yi ko kuma samun mana mafita
amma wancan zance da kake na elite consensus a samu hadin kan wato mutanen da suke da ilimi a matsayin jagorori suna tafiyar da al'amura menene ya sabbaba karewa satunda a baya bayananka da na Mallam Lawan sun nuna cewa da
suna wato abin yana da dangantaka da abubuwa guda biyu da Mallam Lawan ya fitar yana da dangantaka da lalacewar ilimi a cikin al'umma sannan yana da dangantaka da lalacewar tarbiya a cikin al'umma wanda ita kanta kuma yadda muke yin siyasar mu din ya sa wannan lalacewar tarbiya ta karu kuma sannan an sa mana ba mutanen mu babu ilimi din tunda babu ilimi babu su da damuwar kai wadan shine dai mun sake dawowa maganar mu ta farko din nan ta maganar dangantaka tsakanin siyasa din da tattalin arziki saboda mutum ya kasance kullun tunanin sa bai wuce abin da zai ci ba ya manta da maganar shugabanci da muhimmancin sa kawai abin da ya damu da shi ya samu dan abin da zai sa a bakin sa ranar zabe sai da ƙur'a sa naira 50 ya ci abinci ya manta cewa shekara 4 zai yi yana bauta saboda haka rashin tattalin arziki mai kyau ya sa tunanin al'umma bai tafi yadda ya kamata ba sannan kuma rashin wato shi kansa din da kuma rashin shugabanci din duk waɗannan abubuwa ne da suka hadu suka samu a cikin matsala din wato sai an samu tattalin arzikin ya gyaru sai mun samu shugabanni sai tunanin mu ya gyaru tunanin al'umma ya gyaru sai kuma manya din da suka samu dama suka tsallake sai kuma sun yi tunanin baya da kuma yadda za a fitar da al'umman mu daga wannan kangin da take ciki idan ba haka ba wato za mu yi ta komawa baya ne mun yanzu muna ta lamentin muna ta kokawa akan halin da muke ciki kuma karshen ta sai kuma a ga cewa garaje da yau tunda kullun abubuwa ƙara tabarbarewa suke noman nan babu shi ilimin nan babu shi kasuwancin nan babu shi shaye-shayen nan yayi yawa babun sai karuwa take
Mallam a nazari na tattalin arziki daga ƙasa zuwa ƙasa daga al'ummomi zuwa al'ummomi watakila wani zai ce ai ba kan Najeriya farau ba kuma ba kan lardin arewa farau ba irin wannan yanayin
kamar irin wanda saboda rashin zaman lafiya a shekarun baya an rasa rai yafi miliyan 1 an kashe juna amma aka samu shugabanci na gari suka san yadda za su ja al'umma su a jiki kuma su gane bukatun al'umma suka karfafa ilimi da sana'a sai suka samu zaman lafiya suka wato ci gaba maganar nan fa guda ɗaya sai mun dawo ta kaga sana'a da ilimi daga ran da suka kare zaka samu talaucin abinci da kuɗi shine daga sana'a zaka samu talaucin ilimi saboda karewar ilimi idan ka samu talaucin guda biyu na ilimi da sana'a to zaka samu rushewar tarbiya in ka samu rushewar tarbiya al'umma za ta bazama kowa kansa ya sani wanda zai karbi shugabanci dan abin da zai samu zai wanda zai bi shugaba dan abin da zai bashi zai bi wanda zai yi aiki na koyarwa dan abin da zai samu zai yi wanda zai dukkan wata sana'a ko ta ci gaba dan biyan bukatar sa zai to saboda haka rashin tarbiya sai ya shigo rashin gaskiya sai ya shigo saboda haka sai idan mana al'umma ta tarwatse daga sanda ka samu munanan talauci guda biyu talaucin zuci da talaucin fili shi kuma talaucin zuci yana da haɓaka daga sanda ilimi ya kamfa talaucin fili yana habaka daga sanda baka da sana'a yi ko ta kare
muna ganin kasashe daban da hukumomin ketare suna kawo wa Najeriya tallafin nan misali ta fuskar kode siyasan nan ko kuma ta fuskar tattalin arziki ga sana'a matakai daban-daban
ai duk inda wata kasa za ta taimaka wa kasar ka ko yankin ka ba kaman kai ba ai kaman ne gida ne da gidansa zai lare akan abincin makota makota su dinga ci da gidansa yo ai akwai iya yawan abinda in yana da yaya 12 da mata 2 ai makocin sa ba zai iya ci da shi gaba daya ba zai bashi abinda zai iya bashi ne kuma a iya wani lokaci ko mutuwa akai ko biki amma ba zai dauka ba to haka kasa take kasa ita take daukan nauyin kanta daukan nauyin kasa kuma wannan abun guda bi shi ifi komai a kafa ginshikin tattalin arziki kasashen da suka shiga yaki suka fita misali muna kawo na kusa-kusa kamar irin su Rwanda waɗannan abun guda bi shi suka karfafawa a shekara misali idan muka dan dauki labarin yayi nisa muka shiga wata kasashe shekara ta 1975 Najeriya ita ce kasar da ta fara daga cikin kasashe da suka fi abin da ake kira man kwakwa palm oil da palm kernel da sannan ga ta tana ɗaya daga cikin kasashen da suke tasiri a wajen auduga da gyaɗa sannan ta zo tana cikin manya na bakwai a cikin mai a lokacin nan kasar Malaysia da Singapore kokari suka yi da suna kasa ɗaya ma suka rabu saboda talauci ba dan rigima ba a lokacin kasa waɗansu daga ciki suka zo suka ari iri na kwakwa daga kasar Malaysia suka zo na 1974-75 suka je suka shuka shi a shekara ta 1994 ranar da kasar Malaysia take munna cewa tana da hannun jarin sama da dala biliyan 30 a kasashen waje a wannan ranar a shekara mai zuwa muke daga hannun tsohon shugaban kasa Obasanjo ya rage sa an rage mana bashi saboda dala biliyan 29 a lokacin ko a kasan nan suka samu waɗannan kayayyakin saboda haka shi shugabanci wato fitar da mutane tsarin manhaja da za ta fitar da mutane daga cikin yanayin talauci ya danganta daga shugabanci shi yasa da shugabanci da tattalin arziki dan jumma ne da dan jumai
an ga ina alhizar zarminki ba za zanki ba ba barki in ba ne muku in ba tsara in kai miya ba ta kake so to ka kake su da hanya nan shawari
masu rare kashen shirin da rashin tai na yau kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin bakin mu Malam Kabiru Sa'idu Sufi makanin kimiyyar siyasa tattalin arziki da Dr. Lawan Habibu Yahaya kwararre kan lamuran tattalin arziki sai kuma waɗanda suka tallafa wa shirin a sashen Hausa na muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari da na shirya na gabatar nake cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
ga da nakuri yanzu kuma ga baban gida Jibrin da muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridin Najeriya a ƙarshen mako
sarin jiritan Najeriya dai manyan labaran su na da nasaba ne da mamaye wadda sojoji suka yi wa official jaridar Daily Trust dake Abuja da kuma jihar Borno inda suka yi awan gaba da wasu ma'aikata na jaridar guda biyu dake jihar Borno a sharhin ta jaridar The Vanguard ta roto daya daga cikin editocin jaridan Mr. Biodun Alade na tabbatarwa jaridar cewa sojoji dauke da bindigogi suka mamaye official jaridar dake jihar Borno da kuma hedkwatar jaridar da ke birnin Abuja da kuma suka yi awan gaba da wasu ma'aikatan jaridar Usman Abubakar da kuma Ibrahim Sawab ita ma a sharhin ta jaridar Daily Trust a labarin da ta buga a shafin ta na yanar gizo ya tabbatar da cewa sojojin har ila yau sun mamaye ofishin jaridar ta Daily Trust da ke nan birnin Lagos bayan mamaye ofisoshin jaridar da ke Abuja da kuma Maiduguri da sojojin suka yi a ranar Lahadi nan jaridar dai ta ce har zuwa daren jiya Lahadi akwai motocin jami'an tsaro guda 7 da ke kewaye da ofishin jaridar da ke nan Lagos sun kirga jami'an hannun sojoji guda 15 da 'yan sanda da ke santuri a Haraba Obishin da ke nan Lagos. Ita ma labarin ta jaridar Sahara Reporter da ake bugawa ta yanar gizo ta bayyana cewa sojojin Najeriya sun mamaye ofishin jaridar Daily Trust da ke Abuja da Maiduguri, inda kuma suka yi awon gaba da kwamfutoci da sauran kayayyakin aiki tare da umartar ma'aikatan da su fice daga ofishin. Jaridar dai ta ce duk kokarin da ta yi domin samun martani daga rundunar sojojin Najeriya ta hannun kakakinta Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka na kadawa ba tare da ya dauka ba. Su ma dai jaridan Daily Post da This Day da The Cable dukkaninsu sun ba da rahotanni da ke nuna yadda sojojin Najeriya suka mamaye ofishin jaridar ta Daily Trust da ke sassa daban-daban na Najeriya, musamman ma dai Maiduguri da Abuja da kuma Lagos. Sai kuma jaridar Leadership jaridar rawaito cewa a yau ake sa ran gwamnatin tarayya da kuma kungiyar malaman jami'o'i ta kasa, wato ASU, za su ci gaba da tattaunawa domin kawo ƙarshen yajin aikin da kungiyar ta shafe kusan watanni biyu tana yi fadin tarayyar Najeriya, inda jami'o'in ƙasar suka kasance a rufe. A ƙarshe sai jaridar Guardian jaridar kuma da Detroito cewa yanzu haka dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta umarci sojojin Najeriya da suka mamaye ofisoshin jaridar Daily Trust da ke birnin Maiduguri da Abuja da Lagos da kuma wasu sassan Najeriya da su janye ba tare da ɓata wani lokaci ba. Jaridar dai ta Guardian ta rawaito kakakin shugaba Buhari Garba Shehu na cewa gwamnatin Najeriya ta umarci sojoji da su hanzarta ficewa daga harabar ofishin jaridar. Ƙarshen sharhin jaridin kenan. Baban Yaji Firimire Amurka daga Lagos.
Sai kuma ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu Mai Gora Kamfana, malamin madorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da irin sukan da jam'iyyar PDP ta yi na nada amina ya kari a matsayin shugabar tattara sakamakon zaɓe na Najeriya. To jam'iyyar PDP haƙiƙa lalle kin gano alamun faduwa a zaɓen 2019. Domin amina zakar da kike maganar hukumar zaɓe ta nada ta matsayin mai tattara sakamakon zaɓe, wannan ba ta yi kuskure ba. Domin amina zakari shugaban ku Jonathan na baya shi ne in nada ta a matsayin shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa. To saboda haka ni ban ga abin suka don an nada ta a matsayin mai tattara sakamakon zaɓe ba.
Ra'ayoyin ku masu saurare, kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Yau Litinin an shiga wani sabon mako, amma dubban ma'aikatan gwamnatin tarayyar Amurka za su zauna gida a Latilas saboda rufe gwamnati. Wasu dubban ɗaruruwan ma'aikatan kuma za su je aiki amma kuma ba za su samu biya ba. Dakarun Amurka sun tabbatar da farmaki ta sama da Amurka ta kai a makon jiya ya kashe mutum ɗaya a cikin mutane da ake zargin su da shirya kai wani harin bam a kan jirgin ruwan sojin Amurka USS Cole.
A gaishe ka da takaitattun labaran muka kuma kammala shirye-shiryen na safiyar yau. Sai kuma can da al'asar ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki har da ilimi garkuwar dan Adam na Yusuf Harande. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da duka rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafin mu na internet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyin ku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya yin muhawara a shafinan mu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu. A madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Baba Yakubu Makeri da ya ga karanto labarai da kuma Malam Siri da har haɗa shiri da bada umarni, sai kuma injiniyan mu Nawal Alheri, sai muku fata alheri, ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.